الحمد لله الذي خلق لنا الماء بشرا فبدأ له نجما وطهرا وكان ربك كبيرا. الحمد لله الذي قدم من شاء بقدره واخر من شاء بعدله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا الشمل تقوص موت رمضان جرمنا نا الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيزي وقع بطريق بي بطلاثين بطو جائل بي 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 با ايو واتو شاشد بوطن انتقل شكرا بي بي بغوما شادي الله وقع بطوصل كيو يا ارى ملك جرمنا نا الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيزي وقع بطريق بي بطلاثين بطو جائل بي 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 با ايو واتو شاشد بوطن انتقل شكرا بي بي بغوما shabi Allah madaukakin sarki ya ara mana kwanaki to yadda muka fara wannan karatu bayan lafiya mashi Allah ya kawo ranar da zamu yi ainihin wato wannan karatu. To kamar yadda bayani ya gabata a gurin mu ne wato dakatar da wannan karatu na tafsiri ba shi bane dakatar da karatu ga baki daya. Akwai turare da muke ci gaba da ainihin wato karatu cika da jimlin da ta harkar karatu ibada ce wanda ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ita mai zaman kanta. Na ga insha Allah duk kusan inda muke yin bauta da kanin magariba ruwa isha'i kamar nan masallacin muna yin ranar Laraba, kamar masallacin matasa muna yin ranar Lahadi, ranar Asabar muna yi a masallacin Adarka biyu, sai kuma ranar Mardi da muke karatu a tsaro zagurin a yi wato gogonsa. Insha Allah bayan sallah da sati biyu duka za mu koma mu ci gaba da karatu a wa'innan gurare da muka ainihin saba karatu. Abu na farko da ya kamata mutane su fahimta shi ne wato ni'ima ta lokaci. Bara Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara akwai wa'inda a nan rijiyar mun yi wannan azumin da su, amma Allah ya kaddara bana ba za a yi da su ba. Su da aka yi wannan azumin da su ko mu da aka yi wannan azumin da mu ba wayo ba ne ya sa aka yi da mu, su kuma da ba a yi da su ba ba rashin wayo ba ne. Bambanci tsakanin mu da su wato lokacin su ne kawai mun yi, idan namu lokacin ya yi zai zamanto da mu da su babu ainihin wato bambanci. Abu na biyu, malaman mu sun kai kiraye-kiraye dangane da kullum da suke faruwa a ainihin wato ƙasar nan. Na daga cikin abin da zai ce muke al'ummar musulmi gurin warware wa'innan matsaloli shi ne ƙirƙirar al'ummar musulmi don kowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abin da ba wuce yake ce Allah ya zama na tsaulana ce har yanzu da wa'innan matsaloli suke faruwa akwai mafi yawanci ko akwai mutanen na har yanzu ba su shirya wato gyara alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan abu ne wanda yake akwai ban haushi da kuma ainihin wato tsakaici da kuma ainihin wato damuwa. Saboda haka idan mutum ya samu lokaci ya kamata ya yi abu biyu, mutum akwai lokacin da su yana su yi mutu da ta yi babu lokacin da ne. Da haka Allah madaukakin sarki yake mana ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa ittaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Kowace rai ta jikoran Allah ta gabatar da wani aiki don gobe ba gobe wato a nami da lamar ska ba, wata gobe ce wata babu wata gobe a ainihin wato gabanta. Wannan shi ne abu na biyu bayan wannan. Abu na uku kamar yadda na sha faɗa a gurare daban shi kasancewar mutum ya hau kullura ta tafsiri ya yi karatu ba shi ke nuna cewa ba wato ba zai ci gaba da karatu ba. Kullum muna kira da ɗalibin ɗan goma cewa dole ne su tashi su karatu. Mu ba mu gushe ba, mu ɗalibai ne na ilimi kuma da wannan muke tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne kira na uku da nake yi a kan cewa lallai ya wajaba da ainihin wato ɗalibai ire-ire na su ci gaba da ainihin wato karatu domin kariya da wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. domin wannan yana daga cikin makami da Allah yake mutu sunna da ali sunna da ainihin wato waɗannan ainihin wato makamai ɗin. Abu na kusa da ƙarshe inda ayi ba karatu za mu ba wanda yake tare da mu a tare da mu akwai wato Sheikh Khalid Al-Misri Al-Azhari yana tare da mu wanda insha Allah akwai ɗan uwa Malam Muhammad bin Adam Al-Adamawi akwai wani sana a tare da ni za a ga wasu bayan Allah baƙi sun shigo baƙin kwaskwaci yadda ba a saba ganin su ba wannan ana ce masa Malam Khalid Nasiri daga ainihin wato Kano yake ya yi ta Kano ya ainihin wato zo sana akwai Malam Abdul Muttalib wanda yake ainihin wato tare da mu sana akwai Malam Abubakar Abdulsalam wanda suke tare da shi zai shigo sana akwai Malam Lawan Gwale insha Allah duka waɗannan ɗan uwa ne daga Kano wanda suka yi ta Kano suka ainihin wato halatta wannan majalisi saboda haka waɗannan su ne bayanai a taƙaice. Abu na ƙarshe wanda da shi zai rufe a jiya mun yi magana akan abin da ya shafi aƙidar wato zagin sabbi ita ce aƙidar Shi'a. Muka ce aƙidar Shi'a ka tokar ɗinka ta gini ne akan ƙarya da baki ɗayanta na biyu kuma tattare da ita akwai jahilci wanda da shi malaman suke jagorancin mabiyan ta yadda ba su buɗe musu ƙofa su yi karatu ba kuma a karatunmu na shekaran jiya da muka zo bayani akan Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ila an-nur wal ladina amanu yukhrijuhum minan nur ila zulumati kuma da yake sunnantawa mabiyan shi abin da yake ya saba wa Allah da manzon Allah kuma suka tsaya da masa biyayya suna sane to kamar yadda Ibnu Qayyim ya arrafa wannan mutumin shi ma yana daga cikin tabutai shi wannan mutumin da yake yin tafsiri da asba ko tafsiri da akwai tafsiri akwai tafsiri akwai tafsiri to wannan ba tafsiri yake ba tafsiri yake da yadda bayani kan wannan aya in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukum wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ya faɗi maganganun da yake so ya faɗa kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko yake faɗin Allah da yake in asarra annabi ila ba'da azwajihi haditha wai maganar shugabancin Ali bin Abi Talib ne manzon Allah ya faɗa matan annabi suka koyi suka ga ainihin wato faɗa har ya ce duk mutumin da bai yarda da shugabancin wato Ali bin Abi Talib ba ko ba ka yarda da cewa kwaci aka yi masa babbayan annabi kuma wanda suke kwatan shine Abubakar da Umar da Usman su suke kwatan to ya faɗa tsarin yake wanda duk bai yarda da wannan aƙida ba a gurinsu shi ba musulmi ba ne. Wannan dama shi ne abin da muke ta so mu fito ma al'ummar musulmi da shi kar musulmi su ne garkarsu babu lokacin da haɗin kan musulmi zai yi tsakanin musulmi a duniya da kuma ɗan Shi'a don musulunci daban Shi'anci daban wani abu ne ake ainihin wato gudanarwa sannan yana daga cikin abin da ya na zahinci ƙarƙashin a sarabbuhu in tsallaka kunna an yi bujilahu azwajan Allah ya yi kusa idan wato manzon Allah ya sake su ya musanya muku ko ya musanya masa mata mafiya alheri sai ya ce wannan mafiya alheri inda Allah yake magana kenan akwai matan da suka fi matan manzon Allah alheri saboda daƙiƙanci ya kasa gane cewa a larabci idan ba a samu wato fi'ilul shart da babu yadda za a yi jawabu shart ya samu to kasancewar waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai sake su ba shi yake nuna cewa babu mafiya alheri a duniya kamar su shi yasa mutumin da ya kasa bambancewa tsakanin wato wanda ko 'yan islamiyyar ahlus sunna ƙanana sun san bambancin binti da fitar da tsanka ganin zunzuri ɗin ainihin wato jahilci to yana daga cikin shawarar da muka bayar a Islamic Learning Center da muka yi muhadara akan haɗin kan musulmi da kuma kyakkyawar mu'amala idan ana so a kawo gyara na daga cikin abin da ya kamata a yi kiran malamai da ake gab da lokacin tafsiri in za a yi ƙeƙe-ƙeƙe irin waɗannan bai kamata ma a ce suna tafsiri ba don ma tafsiri suke ba tafsiri suke wannan zai yi ƙoƙarin fito da aibin matan manzon Allah da sahabban manzon Allah in ana so a yi wa musulunci gata na gaske wannan fitina yake ke kawo cikin ƙasa, ya kamata a ce an hana shi magana ne. Wannan shi ne mu shawarar da muke ainihin wasu bayarwa, da haka daga ƙarshe insha Allah zan miƙa abin magana zuwa ga malamin Murtala Ibrahim, shi ne zai gabatar da duk wanda ya zo. Ba zan manta da ainihin wasu ɗaya daga cikin malamanmu ba, har wani malam Bukari na bai, wanda bai samu halarcewa wannan majalisi ba, ya yi tafiya ya je gida, Allah ya san shi lafiya, kuma Allah ya dawo shi lafiya. Saboda haka wannan shi ne iya jawabina da zan yi. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda na gaske ne Allah ya ba mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندى دنقوا مالم موسى أسد السنة يدوى تبشوى أقول بياني وإن رأينا رفي ونن تفسير إن شاء الله مولن شكرة لمؤلرة اليهود 30 دقيقة wanda ya riri da shekara ta 2012 miladiya kenan. Muna fata Allah ya mana jagora, ya sanya mu cikin bayinsa na gari, mai sanya mu cikin waɗanda ya karɓa ayyukansu ko yake karɓan ayyukansa cikin wannan wata na Ramadan da watanni za su biyo bayansa. Allah ya sanya mu daga cikin bayinsa na gari. Bayan haka insha Allahu, kamar yadda ya faɗa, akwai jawabai waɗanda gaggantun malamai za su gabatar insha Allahu, ma za mu ƙoƙarin taƙaita insha Allahu saboda lokaci. Dukka duka lokacin da muke da sha'awa ɗaya ne, saboda haka a ciki kuma muke son dukkan kowane malami zai yi bayani ya gabatar da nashi. Insha Allahu, wanda zai fara gabatar da jawabi na farko shi ne Sheikh Khamis Sa'id Al-Azhari, insha Allahu shi ne za mu gabatar da bayani abin magana zuwa gare shi da fara jawabin shi na farko. Sheikh, ba zai tafadda da shukura.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2016 To, alhamdulillah, ban san ta inda zan fara ba, saboda ga manyan malamai kuma amma ni sai aka gabatar da ni aka ce in fara magana. To, ayyan makan, zan ɗauki maganganu biyu a cikin maganganun da Malam Musa ya yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da kuma ɗaukaka. Yayi maganganu guda biyu waɗanda kayuwa zan ce mun sani amma mun yi wa abin rukunsa kai nan kashi kayi kuma ya zan ce a hankalinmu ba baya yau azumi tun ana cewa za a fara shi ya zan ce kafin a fara wani ba a fara da shi ba wani aka fara da shi ya zan ce ba a ƙare da shi ba wani kuma za a ƙare da shi amma ba za a nana ta azumin da shi ba to wannan abu abinda zai nuna mana kamar yadda Malam Musa ya ce ne wato al-hifadhu 'ala al-waqt kiyaye lokaci wato a muna yi wa Malam Muhammad Bello a gama wuzar karibuwa a bani hankula nan to wannan yana nuna mana cewa duk abinda ya yi farko yakan yi ƙarshe wato shi sa za mu ga cewa a salafin sadar magabatanmu sun kasance suna lura da lokutan su kwarai da gaske tarihi ya nuna mana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da za a ce da shi za ka mutu yanzu aka ce da ba zai iya ƙara wani aiki akan ayyukan da yake yi ba saboda duk abin da zai yi ya riga ya kintsa Khalil ibn Ahmad al-Farahidi rahmatullahi alayhi wato mutumin da ya ƙirƙiro ilmul arud ya kasance yana cewa aqallu sa'ati 'indi sa'atun akulu fiha wato mafi nauyin lokaci da girma a wurina lokacin da zan zauna a ce zan ci abinci wannan shine lokaci mafi girma inda a ce cin abincin bai zama na wajibi ba yake da na sauwaƙe maka yana zanto na huta to ashe da wannan za mu fahimci ƴan uwa dole ne mu kiyaye lokutanmu saboda dukkaninmu gaba ɗaya rayuwarmu gaba ɗaya ta gini ne akan lokaci idan ka duba hadisi ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutum daga cikinku yana kasancewa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 a cikin gudan maniyyi sannan kwana 40 a cikin gudan jini sannan kwana 40 a cikin gidan tsoka wannan yana nuna mana time frame wato lokaci komai naka kai you are built on time an gina ka ne akan lokaci sannan ka zo ka duba zamanka a cikin ciki yana nuni akan lokaci rayuwarka idan ka zo duniya gaba daya yana nuni akan lokaci sannan tana da iyaka wacce za a ce ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan kai dinnan an halitta ka ne akan lokaci in ka koma cikin alqur'ani ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsarance da wasu bangarora na wannan lokacin da a yanzu muke fike da shi zaka ji Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da dare wallahi idza yakhsha dare din nan wani bangare ne na lokaci washamti idza washamti wa duhaha rana bangare ne na lokaci wal asr zamani bangare ne ko kuma muke dukkanin lokaci ne gaba daya to yana da kyau ɗan uwa a takaice mutum daga cikinmu ya san abin da ya sa ya zo duniya ya lura da lokacinsa ya sani cewa wata rana za a waye gari za a ce bayana masu magana suna cewa daqatu qalbi al-mar'i qa'ilatun lahu inna al-hayata daqa'iqun wa thawani wato bugun zuciyar nan naka da take fadi tana tashi yana nuni akan cewa wato rayuwar nan lokaci ne na sakan ko kuma a na sa'anni a don haka a ƙarshe yan uwa saboda lokaci ya tafi kuma akwai malamai da za su yi magana a bayana lallai lallai mu lura da lokacin mu san cewa mu din nan ba a halice mu don wasa ba mu kiyaye lokacinmu mu yi abin da zai amfane mu ta yadda yake in mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci riban abin da muka aiwatar a nan duniya a ƙarshe zan dafa aya a nan Allah nake roƙo kamar da ya tara mu ya maida kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh Khamis Sa'id Al-Azhari Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda muka faɗi cewa jawabai ne za a yi ta yi insha Allah daga bakin manya-manyan malamai. Insha Allah dan Allah muna buƙatar ya zanto akwai ɗan ƙoƙarin natsuwa da kwantar da hankali lokacin da kowane malami zai taso ya yi jawabi na shi don ya zanto cewa akwai tsari cikakke. Muna fata za a fahimci wannan insha Allah. Malami na gaba da zan kira shi ne Sheikh Muhammad Bello Al-Adamawi wanda kuma ke na'am ko da ka tashi da kan haka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يما ما في لازم كل البساء وظلما كما ما نفرضوا على فينا إنجيز وظلما لمينا ina sumanan ya haya sumanan bashir da kuma ta yaka ni in ce wani abu abu na farko muna addu'a ga ɗan uwa malam Musa Yusuf asalin sunna da irin gwagwarmaya da ƙoƙari da ya yi na rayar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na irin waɗannan kwanaki da suka shuɗe ba shi kaɗai ba da dukkanin dakaru da sunna waɗanda suka tallafa ta a cikin wannan wata yana fata ubangiji da ala ya sauya albarka a cikin kara sukan da aka gabatar sannan baya ga haka abinda nake buƙatar in ɗan ja hankalinmu a kansa abinda nake buƙatar in ɗan ja hankalinmu a kansa duk da ba shiryawa na yi ba don haka wani hadisi guda ɗaya wani hadisi guda daya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke cikin musnad na Imam Ahmad da wasu daga cikin kutubus sunan da النبي دا عمر الله يجدكم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم لا سوى اذا تبايعتم بالحيله واخذتم اجناد البقر ورميتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذله لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فزاغ الله صلى الله عليه واله وسلم واجب اي وابا بن داود يجي يقول لك كنت كنت تفهمت بس وكنت كثيرا الله يقدم فرد درجه جميل كوبايا ابو نفر النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لك كنت كنت يمشي واتو دوندرا اشكوكا ما لم يكن اسمه بيع العينه وتشيري في كل اكل aka yi riba amma sai aka yi riban kaskwani masu yadda za a barda sayo mutum da zai zo yana bukatar bashi a gurinka kai kuma kana da hajjar da kake sayarwa la'alla na atamfa ko na yadi sai ka sai maka baka da kudin da za ka bashi bashi amma ga atamfa za ka bashi bashi naira 1,500 ake sai da atamfar yaje ya sai da ita ya gudanar da harkarsa sai bayan ta ba shi an rubuta a matsayin darajar shi bashin naira 1,500 sai kuma ka ce to madadin ya jirya yawata ya zaga dan neman wanda zai sayi wannan a tamfar kai za ka biya a tamfar kudi hannu amma a bisa naira 1,500 ba in ya yarda ya sayar maka in bai yarda ba ya fi ya je ya nemi bashin sa a wani guri sai ya sayar ma a naira 1,000 alhali kai ka sayar masa 1,500 a baki kana jin sa 1,500 yanzu kuma ka sayar 1,000 ka ba shi naira 1,000 1,000 tafi da shi a tambar ka na tare da kai amma abin da zai dawo maka da shi 1,500 shi ne da riba amma aka sakaya aka ɗaga sayan riban annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk lokacin da kuka yi kasuwanci da wani malamai suka ce wannan yaji da su dukkanin wani lambi na yaudara a cikin harkoki na kasuwanci abu na biyu akhadtum ajnad albaqar kuka rufi wato bindin sa malamai suka ce kuka yi amfani da daman ku na mulki kuka azabtar ya yi jan cikin bukari da abu hurairu Allah ya tsare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sultanu min ahli nari lam arahu ma ba'd sai lita fa ku qawmun ma'ahum siyatun ka ajlab al-baqari yadrubuna biha an-nas wannan bulali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta su da kwatantakin bindinsa shi ne a kasan ajnadan bakar da ke cikin hadisin Abdullahi da Umar kuka yi amfani da mulki ko wata dama da Ubangiji ta'ala ya baku a kan al'umma kuka ɗanɗana masu kura kuka azabtar da su kuka wahalar da su ba tare da hukunci ba wa rabitul bizar kuka takaitance kuka miƙe ƙafa gurin raya duniya ta hanyar shuke-shuke raya gidan gona madadin raya makarantu na addinin musulunci raya hada-hadan yadda za a gina duniya a ƙawata ta madadin yadda za a gina ma'allar subhanahu wa ta'ala ɗakunan da za a yi masa bauta a cikinsu kashe kuɗi don tallafa ma rayuwar duniya madadin kashe shi don tallafa ma addini ko tattali na lahira na hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa tarakkunan jihada kuka kyale jihadi ya zama na baku da wani gwagwarmaya da kuke yi don ciyar da addinin Allah gaba ba ku gogori don addinin Allah ya kai labari sai dai yadda za a yi ku kare rayuwar kuka ja baya kuka yi kasala a fuskar tallafa ma addinin Allah ya rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsar kuka yi waɗannan laifuka guda hudu zan dafi alimi a harkar kasuwar zaluntar al'umma da damar da Allah ya ba su raya duniya madadin raya lahira tsale jihadi ya zama na bayar daga cikin tsarin ku da matsar kullum wannan Allah zai sallama muku kaskanci ya zama na sun kaskanta wanda za zai isa ba
ya buɗe muku idanu sai ya buɗe muku idanu wanda da idan ya taka ku jikin sa na rawa yana firgiti yana karkarwa zai ba ku haƙuri sai ya taka ku ku ce sai ya taka ku yanzu ya taka din ba tare da yana jin tsoron ku ba wanda da kake ganin inda ka zauna ba zai iya zama ba sai ya zo ya zauna a wannan gurin kuma ya ce kai din ba zai zauna ba Allah ya sanya muku kaskanci kuma ga dai tabbaci da wannan kaskancin ba har sai lokacin da kuka dawo da addini maka wannan hadisi ne domin mu fahimci matsalolin da al'ummar musulmi suke ciki a yau da akwai ababen da tutar suka bari domin ko shakka za mu muna cikin sauran sunansa muna da mutane da yawa waɗanda mun sani arna ne amma sun canza sunansu daga sunansu na arnanci zuwa sunansu na musulunci don su sami aiki saboda yadda musulunci ke da kwarjini a wancan lokaci amma yawan halin da ake ciki har ne baya buƙatar ya yi amfani da wata sima ko wata sha'ira na musulunci don wai ya kai gaci ko ya kai labari ya wadatu yana ganin baya buƙatar agajin wani musulmi wannan ya kai ga hatta ƙuri'a wannan da ake gani da adadin ƙuri'u masu yawa ake iya kafa shugaba na shugabanni waɗanda ba musulmi ba ba su damu da ƙuri'ar musulmi ba duk da 'yan siyasa ne duk da suna da buƙatar ƙuri'ar amma ganin suke ƙuri'ar musulmi da ita da rashin ta duk da wannan ya sa hatta kafin arziki da ake gudanarwa a ƙasar nan za ka samu musulmi mai da wani kaso a cikinsa ɗaukan ma'aikata ba a kallon wani haƙƙin musulmi menene haƙƙinsa ba a kallon wani za a ɗauki ma'aikata guda goma ko a bada mukamai goma a ce musulmi ɗaya za a bashi za a ɗauki ma'aikata da yawa a ƙirƙirar musulmi ko da ƙwaya ɗaya yanzu da ɗaukar soja da aka yi kwanan nan na shafta dubi ɗaukar sojoji na ruwa da aka yi hatta a jihohi wadda musulmi ke da majority wadda jihar Kaduna na daga ciki sai a ɗauki mutum biyar ko ƙwaya ɗaya babu musulmi saboda gari ake ko an yi ko abin ya fito yan jaridu sun sallata ba abin da za ku iya yi saboda kuna cikin wani irin yanayi na kasuwanci da ke baya akwai mata da yawa suna nan a kam muna da kam sansani na yan gudun hijira a nan garin Kaduna tun daga rikicin zaɓe da bayan zaɓe da aka yi na watan hudu shekaran bara muna da sansanin yan gudun hijira guda 16 a faɗin jihar Kaduna daga cikin guda 16 nan musulmi ne gaba ɗaya akwai sansanin guda ɗaya wanda ke da zuriyar matan aure kawai tsagaro 300 da wadda wannan mata ne ba a wuna maganar marayu ba ba ana maganar waɗanda suka haifi ƴaƴan a gurin ba a maganar magaji ba a maganar sauran ƴaƴa waɗanda suke cikin wannan sansanin to amma ba a damu ba gani ake da ku da babu ku duk ɗaya ne saboda kuna cikin wani irin yanayi na kasuwanci da haka musulmi dole mu farka muna da aiki ja a gabanmu kasuwancin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan Allah ya sa mana shi ba zai taɓa janyewa ba har sai mun dawo zuwa ga addinin mu wannan hadisi fassara yake dangane da wasu lantoshi na alqur'ani ubangiji ta alala cewa zahara alfasadu fil barri wal bahri بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون من فرشي لي أداو كان تربة كي كي نظري كي مكيت مدابي كي إددك أيضاك كذو لبن يري فكي تابا مع الله كي تقدر أول لن سافر شيء تتابد أن لا يكي مع الأمة جبادي أزابا كذو أول لن سافر سبب الأمة سامسوكي kai ka yi haka ni yi haka su ma su yi haka sauran al'umma su yi haka ubangiji da ala zai kawo mana ɗaukar ka a kowane lokaci muna cikin wasu lokuta waɗanda suke masu hadarin gaske an fara kaiwa manzilin da yawa daga cikin malaman sunna a halin da ake ciki a yau akwai baboba daga cikin babobin ilimin da ba sa iya buɗewa su karantar da al'umma saboda tsoro ya rasa zukatansu firgiti ya same su gari suke idan sun faɗa ba za su kwana ba saboda tashin hankali wannan malaman sunna ma kenan waɗanda suke gagaru
waɗanda suke iya ba da rayuwar don tallata addinin Allah. Ba da magana yan bid'a ba. Duk lokacin da aka ja musu kunne ko ba aya babu hadisi shiru suke. Da an ce mutum idan girma da wallahi zan girma su yake. Ko da aya ko babu aya ko da hadisi ko babu hadisi. Sai tsara magana akan wannan matsala. Malaman sunna kadai ke iya daurewa su fito su yi magana. To hadarin da muke fuskanta shi ne an kai ga lokacin da malaman sunna kansu ba duka ba. So mutum ne zai faru gaba. Wannan gwamnatin dubu shekara ta ɗaya da wasu 'yan kwanaki. Muna da aiki ja a gabanmu. Wasu daga cikin musulmi sun yi fushi, yanke za ka yi fushi makami na hannun abokin gabanka, kai kuma kana yanzu, ina kai ina fushi. Dole za mu yi amfani da dukkanin wasa'il ɗin da muka samu, za mu iya kaiwa gaci, za mu iya yin nasara a zaɓuɓɓuka da ke iya zuwa nan gaba idan dimokuraɗiyya ta ɗore, idan Najeriya ita kanta ta ɗore. Dole zan yi amfani da wasa'il ɗin da muke tunanin za mu iya cin nasara. Amma wallahi fushi ba namu bane ba. Mun yi amfani da wasu dabaru a baya, amma da Allah ba mu yi nasara ba. Ba shi ke nuna cewa mun koma baya ba. Ubangiji ta'ala ya jarabce mu. Annabi Musa alayhi salatu wassalam yana tsakiyar Bani Isra'ila, amma Allah maɗaukakin sarki ya sallaka Fir'auna akan Bani Isra'ila yake kashe mutane. Ya yi musu kisa na jila bayan zuwa Annabi Musa, wanda sai da ya kai ga Bani Isra'ila da kansu suna gaya ma Annabi Musa, "Ko ji na yau kabli an ta'ati yana wani ba da maji ta." Annabi Musa ya kalallace al'ummar sa, "Tasta'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." A wani wuri yake, "Afa rabbukum an yukhrija 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fanzura kayfa ta'malun." Da haka mu yi haƙuri, sannan mu nemi agajin Allah, mu yi ma Allah ɗa, mu kiyaye dokokinsa. Muna da aiki ja a gabanmu. Akwai da dama waɗanda suke rubutu takardu sukan ce wai Al-Adamawi da Malam Musa Asadu Sunna idan suna karatu za su fara'a, wai sai su murtuke. Al'umma tana cikin bala'i. Zaka zo ka zauna a mimbarin karatu ka kama dariya? Ai, ba kuma jirgin muke ba, ballan sana a ce shirye shirye wasanni na ban dariya muku, ba wasan barkwanci muka zauna a kansa. Al'umma tana cikin wani irin yanayi. Sannan abu na gaba, muna kira ga hukuma, wato ta bude idonta da kyau, ta kalli al'umma a yadda suke. Idan matsala ya faɗo a cikin ƙasa, nazari ake a samu natsuwa. A kalli yadda matsalar ta shigo, a kalli ƙofofin da ta yi amfani ta shigo ta cikin su, sannan a dubi girman matsalar, a kuma binciki cewa suka haifar da ita, daga nan sai a fara ɗaukar matakin hanyoyin da za a magance matsalar. Bai kamata a ce hukuma ta shafa ma idonta toka, ta kasa gane su wane ne masu laifi a cikin al'umma ba. Yau an ɗauki shi na Boko Haram a matsayin wani dogo, wanda duk lokacin da mutum ya tashi ya yi wani magana wanda yake aka san abin da hukuma suke tunani, za a iya jona masa wannan, a jingina masa wannan dogon, a ce shi ma shi ne. Kuma ko me matsayinsa, idan da kakin soja ne a jikinsa za a iya jingina masa wannan a ce kai ma shi ne, kuma a kama ka a tuka kakin a wala kanta. Idan rawani ne na farauta a kanka za a iya maka wannan. Sai siyasa bai tsira ba, ballanta na ustazai waɗanda dama sukan tilasta takan bayyana su. Da an ga mutum da gemu, to kaddarawa ake kawai kamar an ga mutumin da ya haɗu nan zai ga da mutane. Bayan gemun nan sifa ce ta mutanen kirki. Duk wani annabi da wani yake shinkafa ya yi imani da shi, annabi ya rayu ne da gemu. Ya rayu ne da gemu. Hatta kiristoci da suke da'awar annabi Isa alaihi salatu wassalam, hotonsa na bogi da suka yi, ba su yi shi ba sai da gemu. Wanda ya nuna ake sunar annabawa su, yau idan ni na bar gemu menene laifi na? Idan ka tozarta ni saboda gemu, ya nuna idan annabi sallallahu alaihi wa sallam na cikin wannan al'umma za ka tozarta shi don shi na da gemu yaran. Idan annabi Isa na cikin wannan al'umma za ka tozarta shi don shi na da gemu yaran. To kuma me yasa gemu musulmi ne kadai aibi na waɗanda ba musulmi ba su ba aibi ba ne ba? Ka kalli Yahudawan da ke Isra'ila, duk malamansu da gemu
me yasa su je mana su ya zama daban da sauran jemin malamai na sunna da sauran ɗalibai na sunna? Ko a nan ƙasar akwai waɗanda ba musulmi ba amma sun bar jemin su kuma wanda ne su kwanci yanzu ko har ya mutu da jemin sa ba wanda ya taɓa daga waya ya ce gashi ga yadda yake sannan kuma har biki aka yi don a nuna kudin jarumi ne jarumi ya mutu gwamnatin tarayya ta kashe kudin ta don a yi masa jana'iza irin nata a matsayin sa na bardin jarumi wanda suka ce wai ya taimaki ƙasa duk da tarihi ya ƙare abin da su zo suka mana amma muhallin shafi namu shi ne me yasa aka kashe da kimar sa aka yarda shi haka da kuma a tsare ɗaya daga cikin gajeren Niger Delta ai da gemun sa kuma musulmi ne amma ba a lissafa cikin yan ta'adda saboda shi irin nau'in ta'addancin da yake yana kalubalantar al'amarin abin da wato duk abin da ya shafi addinin musulunci ba ka inda za ka kalubalanci addinin musulunci ko bar gemun ka zaka da magana amma matuƙar za ka ba addinin musulunci kariya ko ka nuna cewa musulunci kai kake kake bukata ko kuma kana cikin wani haɗari to muna kira ga matasa kada wannan ya dagana da mu mu bari duk abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawa a kansa sannan kuma mu fara wannan maganoli Allah zai kawo ƙarshe mu ci gaba da addu'o'i Allah zai kawo ƙarshe an yi wannan lokacin mai gadi ne an yanka zara da mahaddasa al-Qur'ani Allah kadai ya san adabin sa sallam wanda ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da mai gadi da wancan lokaci ba don komai ba saboda fitila ce na su fitan da mace na gwada mun yi shi yasa a wancan lokaci hanya ɗaya 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 ƙwal kilo da ake karatu al-Qur'ani shi ne hanyar zangaya amma in yanka wasu da yawa wanda ba su da alaƙa da mai gadi to kuma yanzu ma za a kashe wasu za a kama wasu da yawa wanda ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ƙungiyar Boko Haram amma duk da ainihin billahi da nemi taimakon Allah kuma da mutu sannan mu ci gaba da kiyaye dokokin Allah da nisan ci dukkanin wani nau'i da sabo mu ci gaba da addu'a ubangiji ta ala zai dawo mana da aminci Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبل وليمكنن لهم دينهم الذي ابتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم الا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ولا ايه تنا اذا فسر من وجهه الايمان ده العمل الصالح كيف تزاد على الامر الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامر فليس وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض a ce wannan na nuna mana lallai za mu iya samun aminci za mu iya samun cikin yanki na idan mun koma ga Allah Allah ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi kuma wannan majalisi da ake shirin rufewa a yau muna fatar duk abin da aka koyar a nan na ilimi Allah madaukakin sarki ya ba da lada ga wanda ya isar da sakon ya ba da lada ga waɗanda suka yi masa sauraro sannan ya ba mu ikon aiki da shi baki daya abin da muka kaɗai zama daidai Allah ya ba mu nagarta Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda ne tuntuɓe harshe ko kuskure muna fata ubangiji ta'ala ya gafarta mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kamar yadda da muke jawabi ko muka faɗi cewa jawabai ga shi lokaci ya tafi gaba ɗaya awa ɗin kirishi sannan kuma muna da ainihin manyan malamai har guda uku musamman ma jawabi na babanmu shugaban majalisa ta malamai ta ƙungiyar Ijala wanda ke garin Kaduna to insha Allahu da yake shi ubani yana da kyau a ce kusan jawabi da ka yanke kan shi a rufe ko a ce kaka ne ma wani to insha Allahu zan mika abin jawabi zuwa ga Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi shi ma ya gabatar da jawabin shi duk da yake lokacin ya yi karanci da ina fata malam zai takaita domin ya zango cewa sauran su ma sun samu abin da za su faɗi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To zance ne gaskiya malamai da yawa sun yi bayani a wannan majalisi mai tarin albarka, kuma sun tattauna akan matsaloli masu gaya muhimmanci wanda ya kamata ɗaliban ilimi su ga su sanya tunani akan su. To ni insha Allah a gurguje saboda an ce lokaci, abin da nake so in yi magana akan shi shine kan matsala na ainihin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wato akwai matsaloli guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kuskure a kansa. To wani shine dalilin da ya sanya na ɗauko wannan matsala domin mu gyara wannan kuskure gabaki ɗaya. Na farko, akwai kamar yadda kowa ya sani, akwai malamai magabatanmu wanda sun karantar da mu addinin musulunci kuma duniya ta yarda da su, wanda sun shahara ana kiransu fuqaha. Wa'inda fuqaha wato galiban ana samun su ne daga cikin ainihin wato tabi'u tabi'in, kuma a ce atba'u tabi'in. Wa'inda fuqaha irin su Abu Hanifa Allah ya masa rahama, irin su Malik bin Anas imamu Darul Hijra Allah ya masa rahama, irin su Ahmad bin Hanbal imamu Ahli Sunna wal Jama'a Allah ya masa rahama, da irin su imamu na Ash-Shafi'i Allah ya masa rahama. Wa'innan manya-manyan malamai ne, zarata ne, sun karantar da addinin musulunci, kuma duniyar Ahlus Sunna gaba daya ta yarda da cewa wa'innan mutane malamai ne. Sannan banda su ma akwai manya-manyan malamai irin su Layth bin Sa'd, irin su Abdullahi bin Mubarak, da dai wasu manya-manyan malamai suna nan da yawa daga cikin arba'u tabi'in. To wato aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a tana karantar da mu cewa wa'innan mutane malaman mu ne dukkan su gaba daya, mu girmama su kada mu ware. Addinin musulunci kuma a cikin manhajin Ahlus Sunna ba wariya. Ina fata an gane gaba daya. Malik, Shafi, Abu Hanifa da sauransu gaba daya, ala hudan min rabbihim wa rahmati, an gane ko wastilafuhum rahmatul lil umma, an ce daga gaba daya suna kan shari'a daga Ubangiji da kuma rahama. Sabanin su rahama ne ga al'umma. Misali, saboda idan kai sabani za mu duro wanda ya fi karfi sai mu dauka, kaga ya zama to rahama ta wannan bangare. Misali, sai da ka akwai wasu daga cikin samari, za a ga wasu galiban za a ga idan aka kira suna wa'innan manyan malamai sai kamar wa'innan manyan malamai ba su da daraja a idonsu. To zance na gaskiya, Imamu Tahawi Allah ya masa rahama a cikin littafinsa A Gidatu Tahawiyya ya yi magana kan kansa ga wannan matsala din. Yana magana kan a'imma, ya ce dole ne wa'innan a'imma din mu jira masu gabaki ɗaya da ɗauka cewa malamanmu ne. Ya ce duk mutumin da ke sukansu sahuwa ala gairi sabili, idan kana sukansu to baka kan hanya na sunna. A hankali hankali idan mutum na sukansu ana jiye mai tsoron fadawa cikin tasiri. Allah shi kiyaye. Sannan kuma na biyu, wato matsala da ya shafi na hadisi, kuma akwai mutanen da suke da fahimtar cewa kawai wato ma'ana a ɗauki hadisi, za a yi aiki da hadisi ne kawai kan babin larura. Amma manganin wato malamin fiqh idan yayi magana sai zama to an samu hadisi ingantacce da ya sa wa mu ra'ayin malamin fiqh, to wasu na ganin cewa ai watsi da wannan hadisin. Sai a doki ra'ayin wa malamin fiqh na garinku. Misali, ya wannan fahimta yana da kyau? Misali, a ce yanzu hadisi ne ingantacce wanda duniya ta yarda ya inganta, sai ka samu wani malamin fiqh wanda kuka ɗauki mazhabansa a garinku da ya aiki da wannan hadisin ba, shin za ku yi aiki da wannan hadisin ko za ku jira sai wannan malami ya yi? Misali, misali a ce Imamu na Shafi'i ya yi aiki da hadisin, ko Ahmad bin Hanbal ya yi aiki da hadisin, ko Abu Hanifa ya yi aiki da hadisin, sai zama to imamunmu, misali kamar a ce Imamu Darul Hijra Imamu Malik bai yi aiki da hadisin ba, shin wannan na hukunta kana mai aiki da shi? Misali, kuma idan mun yi aiki da shi za a ce mun yi laifi? To kuma su fahimta cewa yin aiki da hadisi idan ya saba ma mazhaba ta Malikiya, misali akwai masu ganin ta'addanci ne wannan, har ma suna cewa al-islam qala Allahu qala Malik, kuma lura ba ne ko al-islam qala Allahu qala rasuluhu, wanda a makarantun nan gaba ɗaya guda hudu duka gaba ɗaya makarantu ne wanda suka fito daga ƙala ƙala rasulu duka wa'annan malamai malaman mu ne kuma duka su gaba ɗaya mun ɗauka cewa wato su ne ainihin mazahib na ahlus sunna wal jama'a ina ba ta lura sai haka wa'annan malamai a gurgure idan suka yi magana wato yanda ainihin magana magabata yake a kai shi ne idan suka yi magana aka samu saɓani ba wai an ce ka zaɓa ba ne a ce Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal wa'annan manyan malamai sun yi saɓani kan matsala ba cewa aka yi ka zaɓa ba abinda aka ce wa mukhtalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marji'uhu ila al-kitabi wa sunnah ma'a al-i'tizar lil-mubti min mujtahid al-umma wato abinda shugabannin suka yi saɓani a kan shi Allah ya musu rahama wa'annan manyan malamai to makomansa zuwa ga ina kitabu wa sunna idan ka yi saɓani sai ka duba a cikinsu wane ne ya fi ƙarfin hujja sa'annan kuma sai ka yi uzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mujtahidan al'umma wannan shi ne ƙa'ida saboda aiki da doron nufin alƙur'ani da Allah ta'ala ya cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasul idan kuna jayayya cikin kowace irin matsala ne kun gane wajen an ce ati'u llaha ku yi da'a ga Allah sai ka ce wa ati'u rasula ku yi da'a ga manzon sallam malaman balaga suka ce anan wajen an yi amfani da kalma ati'u ko biyu amma an cire a guda daya ati'u llaha wa ati'u rasul amma wajen ulul amri sai ka ce wa ulul amri minkum su a ulul amri anan wajen ana nufin manya-manyan malamai da kuma ainihin shugabanninmu na musulunci misali to menene hikiman da ya sanya aka cire kalmar wa ati'u game da shugabanninmu an cire ne saboda shugabanninmu wato duk da mutanen kirki ne ana bin su ne idan istinbatin su ya dace da kitabu wa sunna amma idan bai dace ba sai a nema musu gafara saboda aiki da ayan nan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana baghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim saka idan sai kuskure a wajen istinbati ana musu addu'a ne Allah ya gafarta musu an gane ba a tozarta su misali wannan shine ka'ida sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya cikin kowace irin matsala na addini ne shin a cikin tauhidi ne kuke jayayya ko a cikin furu'a bi ma'ana a cikin tauhidi ko fiqhu dan wani sun ce a wajen fiqhu kala malik kawai ko kala shafi'i kawai ba a cewa kala rasulullah a gani to Allah ta'ala sai ce mana in muna jayayya fi shay'in sai kawo shi an nakira fi ziyaqi shart ta a gane ko na kira a cikin siyaki na sharaɗi yana nuni akan umumi idan kuna jayayya fi shay'in cikin kowane irin abu ne ka gane ba ware ba ba a ce a wajen tauhidi kadai ba ko a wajen fiqhu kadai ba a kowace matsala farudduhu ila Allahi wa rasul kadai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo amma fa da sharaɗi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharaɗi idan kun kasance kun yi imani da Allah za ka san kiyama a gane su ce zalika khairu wa afdal ta'wila kaga da wannan kenan ka duba zamu ga magana imamu na Ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a kenan ta yi daidai a wannan waje inda yake cewa dinin nabi muhammadin akhbaru ni'matul madiyatu lil fata'a faru la targhabanna anil hadith wa alihi fa ra'yu laylu wal hadith naharu wa la rubbama jahila al fata'a athara al huda wa shamsu balighatu laha alwaru yace addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbaru hadithan annabi kawai duk wani addini wala babu hadisi ba addini bane sai ce ni'matul madiyatu lil fata'a faru madalla da abun hawa zuwa aljanna su ne gurabu na magabata sai ce la targhabanna anil hadith wa alihi kada ka kyamaci hadisi da mutanen hadisi sai ce fa ra'yu laylun kaga ra'ayi isin ba da wani malami dare ne wal hadithu naharu shi kuma hadisi yini ne kaga dare akwai duhu yini ba sai ce wala rubbama jahilal fata'a asral huda da yawa saurayi yakan jahilci gurbi na shari'a alhali wa shamsu bazigatul laha alwaru alhali rana yana bayyane kuma yana haske ina fata lura sa karkashin wannan kenan wato ina nuna masa bari cewa a dage da karatun littafin fiqhu sa'annan kuma wato ma'ana a fa'idantu da malaman fiqhu sa'annan kada a manta da cewa malaman fiqhu suna ciro istinbati daga cikin hadisi ne idan aka samu wani istinbati ya sawo hadisi to hadisi shine asali sai Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum yanzu idan an ce a koma zuwa ga manzon Allah idan rayu da mu ne misali an gane ko kaga da wannan kenan ba a watsi da magana malaman fiqh sa'annan ba a watsi da hadisi ana jami tsakanin su ne amma idan sun yi karo sai a rinjaye da wanne sai a rinjaye da hadisi idan ko ka rinjaye da wani ra'ayi sabanin hadisi zai mu ce maka a tattar dalilan da zai huwa adana bil ladhi huwa khair shin ba ku musanya abin da yake da kasa kasa da abin da yake ya ba alkhairi misali da fahimtar wani malami da maganar da ya fito daga fiyayyen halitta wanne ne ya kamata a dauka idan an samu ta'arudi kaga amma idan babu ta'arudi ba duk zamu yi aiki da su gaba daya an gane ko wannan shine dalilin da yasa duk dalilin sunna za ga yana hadawa tsakanin fiqh da hadisi an gane ko wannan shine karatu wannan dina shi kana buɗa buta an yi abuduwa wa anabu ila llahi lahumul bushra fa bashir ibad suwa wannan ibad din allazina yastami'una alqawla sune wanda suke sauraron magana sayattabi'una ahsana sai su wanda yake kenan idan ana magana akwai magana cikin mangaru dole a samu magana mai kyau da wanda yake kyau sai wala samu magana mummuna misali to idan malamai suna magana suna istinbadi sai ka saurari mangarun su sai ka bi ahsana shi akwai abin da yake ahsan min alhadith kaga ba mu misali shi da wani yake cewa wahal ba'da wujud alma'i a yafsi tayammum liman laysa ma'duda ko liman laysa ma'zura da zafuka aidi shin bayan samu ruwa za a yi tayammum kaga ba tayammum misali almuhim dai wato ina kira zuwa ga sanin muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce ma'anan Muhammadu Rasulullah idan ka ce Muhammadu Rasulullah kai alƙawari ne cewa wato zaka bi manzon Allah ta hanyar guda hudu na farko da'atu fi ma'amara zaka yi biyayya gare shi ga duk abin da ya umurni sanan na biyu wa tanziquhu bi ma akhbara da gaskata shi a cikin abin da ya bada labari sanan na uku washtinabu ma naha anhu wa zajara da nisantar abinda ya hana kuma ya tsawatar na hudu wa an la yu'badu illa bima shara'a ko ba a bauta ma Allah sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta almuhim sanin muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi taimake mu a wannan karatu da ainihin dan uwa malam Musa sai sunna yayi Allah ta'ala ya sanya ya zama to shine sababin shigar sa aljanna masu sauraron wannan karatu da idan basira Allah subhanahu wataala ya mutu albarka kuma Allah ta'ala ya sanya wannan daga cikin mizanin ayyukan sa na alkhairi sanan sauran malaman da suka halarci wannan majalis din da tare albarka da sauran yan uwa gabaki daya masu kishi Allah subhanahu wataala ya sanya su aljanna Allah ya mutu albarka gabaki daya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
sallallahu alaihi wasallam ga lokaci ya tafi amma masu shirye-shirye sun ce a ɗan ƙara lokaci saboda sauran malamai isar da saƙon da ya isar insha Allahu kamar yadda muke so za mu so malaman da suka rage ba shi jawabi guda biyu Sheikh Bashir Nuhu da ainihin ubanmu Sheikh Muhammad Radi Daura insha Allahu zan kira Sheikh Bashir Nuhu a salafi ma ina fata malam zai taƙaita sosai yadda ya kamata Allah ya yi mana albarka ya marayyar albarka gaba da assalamu alaikum inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالوا في يا جايين صح نيبا زي ما انا اكن ابن ده مصوري ما انا اكيد الا كون zai yi ta'alliki ne a kan abin da malam Khamis al-Azhari ya yi bayani a kai na maganin aiki da lokacinmu da kuma abin da malam Muhammad Bello al-Dumawi ya yi magana a kai a kan suna zuwa ga addini da kuma abin da malam ya yi magana a kai na maganin son manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda suka yi imani
an wajen samun ku azumi kamar yadda aka wajen tashi da ya so gaba ce ku don ku samu jin tsoron Allah don ku samu kariya tsakaninku da aminta. Rashin wannan azumi yana haifar da takawa, yana haifar da kariya tsakaninka da wuta. Cikin wannan magana da muke yi mokon kwadi karatu Al-Qur'ani da kasarai daman hadisin da zuwa cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha radiyallahu anha yana cewa كان صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجر ما يقول حين يلقاهم جبريل يدارس القرآن من قال لها كل واحد توتا سنو نياسي توتا لوكا تنزل جبريل توها قيادة شي يتي درس القرآن تعبد شي يكرن تامشي ميبسر عمشي حتى من قال لها يجي فهو من تأخذ مقل سبع أو جمع لمن دجين كراءة دجوجة على رموني جل أيسان كذل القرآن da jin fassarar shi daga wajen malamanmu in muke aiki da wani abubuwa zai kara manta waya daga cikin abin da azumi ke haifarwa sannan kuma yana daga
Allahumma a'ti al-talaban wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti al-talaban ya Allah ka wani bada an duke shi ne da duke shi mai wani abin da ya ci ya Allah ka sani asara da duk mutum da ke kan al-alhamin shi to da azumi na ga dukkan nan da wani abuwa da shi wannan shine abin da malam san kuma magana a kai na amfani da dukkan wai na da mutan samu a cikin azumin nan kama ta yi ne dole haka ya aji ta san Qur'ani hada ta majalisi sai ne sallah ko da raka'a da ilmi ne sannan kuma da sauda in fat sai ne duka da aji a kai ina kuma ne sannan abin da a shek Muhammad Mauli ambata ya ta hadisi da zata ba aji da ilmi وقصم أغنى البقر ورئيس بالذرق ودرقم الجهال سبع الله أن يكون الظلة لا يكون عنكم حتى تربي إلى جنة مجال الجهال زمان يكاو كما يكاو تأبليني فاسيني أيكي لكي مثل أن أعلم أنا في كورة ما تملكيهم إذا كان الجهال رحمه الله تعالى إذا مزاد معاد يا كان الجهال تكشي كشي وأنا الشيء أظن زمانا قامي في أنبتع تسمان جلس محمدع dole da yake mun tafi a kan wannan mataki na jihad ya kawo jihad jihad na farko kun rasha ayan nan wa'ad inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawaffaw bil haqq wa tawaffaw bis sabr ma zaka da ayan jihad na shuhud na farko akwai jihad al-ilmi ko jihad al-ilmi ko yanka illa alladhina amanu ba a samu ilmi na sai yanka sanan jihad al-amali shi ne wa amilu salihati وتواصل بالحق شيء في هذه الدعوة شيء دعوات المؤسسة وتواصل بالصبر شيء في هذا الصبر حقول جيرانا إذا ما كنت تربية تأخذنا أمضاء وداوتين سلق ما تيكاو شيء في هذا الشيء لا تشيء وين يقول متى أن يترنك إذا أبدا شيء يتعاملنا نكوكي لشيء في الجيش الثاني أنني إن متى أدو إلمان زامي إيه الصومة لك لا شيء يأخذ شيء في هذا الكتاب أما إن بعض وإلمان lan da ya fara nan sai kuma da abin da yake a cikin wannan yanda hadisin nan da malamin ya kawo da kuma a wurin da kuma da dace ne muka ja kawo shi mun bar abin da Allah ta'ala ya jima kai sai mun kuma ga ani addin da kana shi Allah da shi wannan hadisin shi yayi mu shore da ta yana kirshi a darajar kafiya hadisi ko misali kina ne mu ta addinin da Allah ta kai da gurbata sannan kuma dukkan wannan abin da muka tafi cikin aiki da shi sai Allah ta ala kira ma kan miji sai mun kuma ga addinin da addinin da in sun mun da shi sai sannan Allah ta ala zai mu sa amma kuma na ce wannan gurbata ce ta jiya da kike shi ba mu zara ta ba mu zara ta dole ki mu da haka ma shi ya asalin shi ma yayi magana akan yayya ga ilmin Allah ta'ala sannan shi wannan da jihadi din nan hatta kan bilaki sai kuma daga al-adini sai kuma daga addini nan da Allah ya ce Allah ta'ala yake cewa shi ne da kuma jabe mai da rasula fa kada Allah in kuma manzo Allah da a yi akwai shiriya duk mutum da manzo Allah ya yi Allah ka aji sannan kuma ko ma za ka mu zama da kai mun da sabon shi ta yi aiki an ta yi ta ba ta da san ban mun kunce har da yake aiki da gaskiya Allah ta mun shi da rasulun min ba'di ma ta bayyana guda wa yakadi khairu min man ma walla wa min jannatin wa fa'ma kiya sai ta dilu min hanyar mu ne
Ya kuma yi tsada, kuma ya kuma yi don kushin wannan ajiyar da ke da
wannan ziyara ce muka gani da bi su kuma da zamu ci wani abu ba amma idan da mun magana ba da ina yawa da cikin ku da zamu san ina ba da ku san ko ba da mun san ku ba idan mun idan kuma da cikin sarki ya kaddara a wannan inda ko wannan gadadi na jira da ya sunna mu ga Allah da Allah yake da ta tabbu Allah mai cikin sarki ya kada in Allah ne ke ya Allah mai cikin sarki ya kama samu ladan abin da nake da gaskiya abin da kake magana akai duk da dukan kai kudan nima da aliki da akan madangane da kudan da yara daga cikin waɗannan zarafin malamai na wanda yanzu na haɗu da su da ban san su ba amma ya ce da kuma na fa'idan ta a wajen su duk da yake ba gana kusan ɗanyen su ne dan da rari na san shi duk kina yaro a wa'adin gizana tun na yi su ko kuma da jin da ke gari yake zuwa wa'azin izala lokacin ina dan yaro a lokacin nan ban malaka zuwa kuma idan naji an ce dauratin nan zai in duka jikina ta tashi in ce lokacin ina yaro sai cewa iyaye na da manyan yayi na da suka halarta ku nuna mun kangarin nan na ku gani ya gun mamaki abin alkhairi yau ga shi na yi da lashi ga har zan yi jawabi yana nan da ransa da karfin sai na kira dan kada ya ita mutum aljihu alfahari yau ga jikokin shi ga ya'yan su da suka tarbiyyar kai akan wannan hanyar har yanzu sun samu magada wanda insha Allah inna illa kula nan miliyoyi da wannan madarar tarbiyya fito wanda duk kira ya tare da wannan addini sai Allah madaka sai sai ya fara mana da talaci ne san da hanyar da wannan iyayen mu da kakannin mu da malaman mu suka fa a kan sunna yanda suka yi tafiya har karshen rayuwar su har shekarun su suka kai kusan 80 70 suna kai kuma Allah ya sa mu tsaya da gida da gaba a kan wannan gaba da nan ga dan uwa bayanan da suka yi wai da illa kaban su na hadda su da talaci da asari da adamawi da asali kadai ke fito da sunayen ba wani wani amma dai lakaban sha Allah bin hakki ne mun dan ya ka a cikin gudatan mu ba mu tafi da su a wajen dan uwa a kan mu kanar da su akwai ku aka dan ba dai ku su kila nan aka bi ba da mun dan aka zuwa kai a to muje mun go su zakunan aka abu na ƙarshe magana da malamai suka yi magana halin da muke ciki akwai abin da akwai abin da kai shi wanda ya kalli halin da muke ciki kuma dukkan mu an ba mu girin layi duk malaman da suka zo sun faɗa mana hanyar mai sauƙi ce da wanda Allah madaukakin sarki ya sanya zuwa duk nisan da aka mana a addini duk kaskancin da addini aka kai shi duk irin yadda aka bigi addini addinin sai yana nan ba zai canza ba wani malami yana ba da misali fitina nan duniya da duk wani ra'ayoyi na duniya yadda aka yi shi yana da cikas waje ɗaya lallai addinin duk ra'ayin da aka zo aka rubuce shi aka kashe masu ra'ayi aka kusa ta da ra'ayin aka mishi barna aka rushe to wannan ra'ayin ya rushe shi da masu su in ana so a tayar da shi sai an samu sama da shekara 100 kafin a tayar amma ban da tunani da tsari irin na addinin musulunci yake tsari na addinin musulunci kafar bene ne musulunci da kuke gani kafar bene ke ginanniya an gina ta da rodi da kankare ko abin da ya fi rodi ko abin da ya fi kankare shi wannan rodi da wannan madarta kala har zuwa wajen Allah har zuwa aljanna ba wani mahadusi a duniya da ya fi rushe madarta kala babu shi Allah ya yi alkawari wannan madarta kala da wannan concrete building din da wannan madarta kala tana nan har zuwa ranar tashin kiyama sai dai wanda yake hawansa mu mutane da nake jin ta domin mu isa ga Allah domin mu isa ga aljanna wata kila idan muka hau haku daya biyu uku huɗu biyar muka tunkulo muka faɗo ƙasa to mu ne muka taka ba daidai ba amma kasar ta kala tana nan yanda take idan muka ji zafin faɗowa muka suma
muka gidi ce, muka firgi ce, muka ɗanmi ko zuwa wani ɗan tsanaki ko zuwa wani lokaci muka farfaɗo, ba mu gama ga makarta kalan nan ba abin da ya sa zai ta mu ne muka sha wahala. Ashe duk dukan da aka wa musulmi, duk aran gizon da aka wa musulmi, mu ne za mu ɗanɗana kuɗanmu domin mu ne ba mu taka makarta kalan a daidai ba. Ashe ba Ubangiji mada kuɗin sarki. Duk lokacin da wata musiba ta samu a kalli, haka ke cewa kun zuwa ya ku ne matsalar, amma mu muna nan a alkawarinmu da sunanmu da tanadinmu da yanda kuka yi kuma wannan sunan tamu ba za ta karshen ba. Mu ne matsala, mu muka taka ba daidai ba, mu muka yi wa Allah abin da baya so, mu muka yi abin da muke so a lokacin da muke so. Kwanan sa'ada ma sha'a na zuwa mata, kuma wanda ya aikata abin da yake so sai ya ga abin da zai so. Kawai muka yi nisa da addini, kuma game da addini ya zama shakuliyat kawai wata sura wani ne ne addini ya tabbata a zuciyarmu da ayyukan shumuliya ta addini cewa shari'ar musulunci shamila ce ta haɗa dukkan rayuwa. Mu mun ta ɗauke ta a masallaci, mu mun ta ɗauke ta a wajen ibada, shari'ar musulunci da ta haɗa komai da komai mun iyakance ta da sai muka samu matsala. Ashe abin da malam yake faɗa da sauran malamai suka faɗa, mu dawo kan addinin mu na gangaye, kuma kowane sarari yayi aiki da addini a karantarsa da farko alfardul muslim, mu taho da irin tiro musulmi ɗaya na ƙwarai, sannan ya gyara mana zuriyarsa wadda suka wajibi a kansa da matansa da ƴaƴansa, sannan ya yi ƙoƙari ya gyara mana maƙotansa, miƙin gyara nawa malam kowannen su ya gyara ciki, mu samu alal aƙalla a cikin musulmanmu na yanzu 50-55% mutanen kirki ne na Allah ne, mu ga Allah ba zai canza mana ba, za mu yi Allah ya canza mana, amma mu da yawa daga cikin mu bar ma mun kulle da muka tare, ina magana fa da ku da muka tare a nan da masu nuna bayanin da ku masu saurare, wannan ba mu ne ta da yawa daga cikin mulalatattu a ayyukan su da asiri kama daina ba maki, kuma mu din nan da nake gani mu ne masu addini ba su da yawa a jikin su da nan, wanda su masu da hakki akan mu zo mutane a kawunan su, mu zo mutane su a jirgin kewaye su, mu zo mutane su a kashe su, mu zo mutane su a kasuwar su, mu zo mutane su a majalisar su ɗaya bayan ɗaya, wannan wajibi ne masuliyar mu ne a kan mu ma. To ba ta tafi ma yanzu suke kan mu da muka zo masallacin da gaskiya ne. Abin da ake faɗa mana na tafsiri na da ayoyin yin rike ko tabbara ta rike mu tashi, akwai addinin a ayyukanmu, a ma'aikatunmu, a kasuwanmu, a ɗabi'unmu, a gidajenmu, a mu'amalanmu da abokanmu, akwai addinin ko kuma kawai suna ne. Wallahi illa ma rahima rabbi wa qalilun ma kaɗan ne daga cikin wanda suka yarda mu ma ɗin wanda ake barin mu kamar wata farkowa ce ta al'umma, mu ɗin da za mu gyara al'umma mu ɗin muna da matsala. Ashe ya kamata mu gyara kanmu, ya kanmu garan bawu mu kukan suka wani ne wada kusur tariki, sannan mu fuskanci wannan gyaran na al'umma ga baki da na san mu Allah mada kusur tariki ya kama hannunmu ya kama zukatanmu ya kai mu a kan abin da yake so ya yi kanmu, duk abin da zai zama matsala a rayuwarmu Ubangiji mada kusur tariki ta kare mu shi, yadda yake nufin sharri da musulunci da musulmai, ya Allah in ba zai tuba ba ka nesa da shi ka kuma ka rubuta ne da sharrin kansa, yadda yake kan taimakon addini ɗaukaka addini Allah ka fi mu sanin ka kai da san sirri na fili da na ƙuri, ya Allah ka taimake shi ko a ina yake, kuma Allah ya ba mu shugabanni masu kishin addini masu kishin musulunci kuma malaman musulman duk da suka a ƙasar Ubangiji mada kusur tariki ya sanya musu da alkhairi, kuma Allah mada kusur tariki ya musu albarka, Ubangiji mada kusur tariki ya sa wannan ziyara ta mu da muka kawo na sanjada ke cikin kuwantaka tsakaninmu da ku a matsayin mu na ɗaliban ilimi ga baki ɗaya wanda har kullum neman sani muke akan wannan addini. Allah ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa malamanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da shi ne wakil gudan kuwa Ustaz Abdulmutallib wanda ya kogi na Shari'a School of Islamic Religion Studies wanda yake a wanda kuma kan yi na Sheikh Jafar Bayyana Gudan kuwa.
wani taimakon sha Allah kafin dokari sai gaba daya yana da kuma kira shi daga cikin jagororin da suke gudanar da harkar wannan shirye-shirye na tafsiri a wannan matsalaci Ustaz Muhammad Salim Yusuf domin da yi jawabi na gobiya sannan kai tun kulle da hanyoyin da wani insha Allah zai kuma da yi mariya muna fata da su wani kuma.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل تعالى الله سبحانه وتعالى ومن تعيش في الكجر يبقى دعما هل ولا تكفير لعلمه 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 ni ko kuma ta da muna godiya ga ainihin Victory Foundation da ga Alhaji Ahmad Kiliwa wanda ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a ainihin DICD da Algeri da ke rayuwar garin Yorba. Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saka mu da kai. Bayan wannan shi karantaki gidan DICD da Algeri Radio muna musu godiya da jinjinawa dangane da irin ƙoƙarin da ya yi ainihin sanya waɗannan tafsirai a kai a kai. Musamman ba kuma wato ainihin Malam Abdulrahman Adam Bashir Allah Ubangiji ya saka mu da alheri. Bayan wannan akwai yin Abdullahi mai ba majalisun shugaban kasa shawara a kan siyasa da ainihin Honorable Kabir Umar Shamir mai ba ainihin majalisun shugaban kasa shawara dangane da ainihin wato aikace-aikacen addini waɗanda su ne jagororin da suka taimaka wurin sanya wannan tafsiri a gidan rediyon Tudun a Kano ta ainihin wato ƙarƙashin shi mataimakin shugaban kasa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saka musu da kai. Bayan wannan sanan muna godiya da ainihin wato babban dattijo wanda ke ainihin ba da ainihin wato taimako a garin Kano wanda baya ta abu da yake mai kai su gaba da shi ya ba da naira 500,000 kafin ya yi da kan shekarun Ubangiji Allah Subhanahu wa Ta'ala shi na saka musu da kai. Sannan bayan wannan akwai ainihin ɗan agaji da duty wanda duk aka fara da suka fara Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saka musu da kai. Sannan ɗaukakin al'umma da suka taimaka da dukiyar su wurin ainihin tallafa wa marayu da ainihin kayan abinci da kayan sawa musamman wurin kuɗi an samu kuɗin da ya je wajen naira 200,000 Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saka musu da gidan aljanna. Sannan kuma da masu ainihin da suka ɗauki wannan video conference da masu ɗauka ainihin rediyo su ma Ubangiji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saka musu da kai. Sannan da ainihin al'ummar da suke zuwa tun da aka fara wannan tafiya har zuwa yau da masu sauraro a kafafen ainihin labarai da wannan gidajen rediyo da kuma ainihin gidajen TV Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saka musu da kai. Abu ya yi subhanahu wa Ta'ala wa bi hamdi ashara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilayk. Mun ji ruwan da ke cike a ga abin da ya shafi kamfani na wannan tafsiri da wannan tafsiri. Insha Allah kamar yadda muka sani za mu karkare ne da ainihin babban Sheikh Muhammad Rabi Daura wanda insha Allah da jawabin a kasan nan ga mun kammala shi. Muna fata Allah ya fara mai lafiya da juriya a kan wannan addini da yake ƙoƙari yake jihadi a kowane lokaci. Sun ji dai kaɗan daga ciki. Sai kuma ba su ne suke kokari na a lokacin da kowa yake tsoron rayukan tsoron shi. Amma su suka ce ba sa tsoro. Saboda haka sun ba da lokacin sun ba da ran su sai da Allah ya yi. Sai kawo kuma ga shi Allah ya sa har zuwa yanzu yana nan yana ɗauko gwamna. Sai da wani mutum ko kana gwamna shi ne ke kawo mutuwa. Idan lokacin da ya ko kana gwamna ko kana kwanta a ɗakin masu kai za ku zo ka ɗauki.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت يقول الولياء من ربك تعالى بعد اثنين سميت فتاة وعدين تجيز كنت يمتشوا هاشين من رايا وكنت يمتشوا كونت يسوي كفتا كونت يسوي dine mai ɗaukaka wanda ya so da arziki ya talauta wanda ya so komai yana da ikonsa sai ikonsa da iradarsa ko da su mun haɗa wannan masallaci mai albarka na malamin ka a tafi da sunna domin murnar rikin tasiri na wannan shekara don gode wa Allah malaman da suka yi jawabi tun daga farko har zuwa yanzu ne da addu'a Allah ya saka musu da alheri. Shi malamin Musa a cikin sunna darasin da ya bada a cikin wannan wata mai albarka na Alƙur'ani da hadisi muna fata Allah ya saka musu da alheri, muna fata Allah ya amfanar da shi domin da abin da masu sauraro suka saurara. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji daga wajen hakika muna da zaratan samari a halin sunna masu kokari matuƙar kokari domin su ga sunna ta ɗaukaka irin sa irin su malamin Yahaya irin su malamin Bashir da sauran muna yi musu addu'a Allah ya mana jagora ni da su gaba ɗaya. Kuma wani musulmi nisan halin da muke ji a wannan ƙasa, nisan halin da arewacin Najeriya take a wannan halin da muke ji yanzu, arewacin Najeriya ne shi ta cikin wani hali na musiba na kana fashin gamagamai a zaharbe yaƙe-yaƙe da shi nan abin ya buwaye kowa. To mun ji duk matakai daga masu maduma hanyar da za a bi kwanjini ya dawo ɗaukaka ta dawo mun tsare addini mun ji tsoron Allah, don mun ji tsoron Allah mun tsare addini mu yadda ya kamata don insha Allah kwanjinin zai dawo. Na kalli wata hira a cikin wata Julai da ya wuce a wata tashar wadda ake ce ma Aljazeera tsakanin wani bayan hudu da Faransa sun biyu aka haɗa aka ba da tambayar shi ne sannan cewa yaya wani hali kuke ciki da Yahudawa da Isra'ila. To ga sunan Yahudawa ayin Yahudawa kafirai ne ba su yi tsoron Allah. Kuma za mu yi maganin su, kuma akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wani lokaci zai yi da musulmi za su yaƙi ya hudu, a yi nuna kisan kiyashi, musulmi ya buga ya hude, da ya hude ya hude ya shiga cikin dogon dutse, dutsen ya ce ina musulmi zo ga shi ka gani, musulmi da ya hude ya hude ya hau bishiya. Bishiyar ta kira musulmi ne ta zo ga shi ka kashe shi, ina nan zuwa kan wannan lokaci. Sai ya karkata makirfan wajen da ya hude, sau ka ce abin da ɗan zama ko ke zama ka yi ce, sai kuma mai za ka ce, ke e ya ce annabi da ya faɗa, duk abin da ka ce annabawa sun faɗa nuna ya tare. Amma musulmin da za su yaƙi Yahudawa su yi muku kiran ya shi kamar yadda ya faɗi, ya ce ba irin waɗannan mutumin ba ne, ba irin shi ba ne shi. Ba irin su ba ne, waɗancan musulmi ne na kirki masu riko da Alƙur'ani, masu riko da sunnar Annabi, masu aiki tsakanin su da Allah ba dan a faɗa ba, sun za su yi wannan yaƙin ma su yi ne ba. Don wannan abin da muke yi shi yake ciki suke yi. Tsawa yi gari da bayan hujja da musulmi abin da suke yi ayyuka su yi ɗaya a wuri guda tare suke wata nasara musulmi ya ce. To mu ma musulmin Najeriya ko arewacin Najeriya ya kamata mu dubi kanmu. Kuma mai wa kanmu hasara, mai wa kanmu adalci mu da kanmu, tsakaninmu da Allah abubuwan da kafirai suke yi da munafikai musulmi shi suke koyo kasuwancin mu ya lalace mu'amalan mu ta lalace ba su ba a daga wani ga ƙarya ga cin amana ga zamba ga ayyukan sako ba a magana shaye-shayen jiyan nan da musulmin ake sa da zinacen-zinacen nan da su ake yi waɗin nan musulmi suna yi a kashe mutum a sha jini musulmi suna yi to wata nasa za mu ji a kan kafirai bayan mun zama iri ɗaya dama Allah yana fifita wanda ya kone da ainihin takawa idan mutum ya ji tsoron Allah ya tsare ka'idodin addini na Allah kada ya same shi da wanda ba musulmi ba wanda ba ya ji tsoron Allah ba shi da takawa sai Allah ya ce mai shine imani mai takawa wanda ya riko da addini idan ya zama dukkansu ba su da nagarta sai Allah ya ce ya fita daga cikin kowa ya je wanda ya wani karfi ya dalla wani halin da muke cikin kenan yanzu saboda haka wallahi mu gyara da kafirai suna jin tsoron musulmi yanzu ba sa jin tsoron mu ba muna da kwarjini a gaban su yanzu ba mu da kwarjini saboda mai saboda mun saki ka'idoji na addini ya kamata mu dawo mu gyara ku ka sa manya-manyan riguna ku ka sa rawani ku bar gemu da shi kafiri zai ji tsoron ka kuma ba wai gemun da babbar rigar shi za ka rike ba za a ka rike addinin yadda ya kamata za ko mota ka shiga ka zauna a kan doki in an sai arna ya shigo ya zauna kusa da kai wallahi ba zai zauna ba tsoron ka ma yake ji in ka san wasu yake ya kauce maka ya samu inda zai kai kar ku haɗu ka sha babbar riga ka sha rawani ga gemu ka sa turare ko yake ya samu hanyar da zai kauce wannan ba wajen nawa ba ne amma yanzu ba duk da suke ba sai bunkaro in ka sa babbar riga ka sa rawani ka sa turare ka biyo hanya yara ƙanana masu wasa a kan hanya za ka yi suna ta wasan duba ba ba su zanga ba amma saboda shigar da kai ta ba su sha'awa kowa ya zanga ba ne amma in ka sa jin ba da iya shiyar karama a koyar mu zai mata sannu ba ya zo su da kai to me zai sa ba za mu gyara ba sannan gyara babba da za mu yi ya kunyan ruwa musulmi mu gyara siyasar tattin da ya wuce gwamnati ne sun yi mutum an zaɓi suna yin wasu mutane kamar mutum kawai 56 a arewacin Najeriya dukkan su musulmi ne yanda sun za su tsara mana sun za su zaɓo mana shugaba wanda duk abin da ya faru a Najeriya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi zai wakil su musulmi ba za a ƙara yin shiru ba in ga gaba na ta ba wani kirista na magana shi ma shugaban bai yi magana amma a ajiye wanda zai yi magana da yawun musulmin Najeriya gaba daya ana nan ana kokari za a zaɓo insha Allah kuma daga nan za mu tafi daga nan matakin siyasa ne har zuwa 2015 in Allah ya so ya yarda in Allah ya so ya yarda mutum ya kuma cikin da nasara saboda haka mu dage ba wasan rami ba kowa ya riko da addini tsakaninsa da Allah ya da shi kansa ya da iyalansa ya da magozansa ya da abokan mu'amalarsa kai ka gyara ni in gyara su fi gyara insha Allah abinda kuka rasa zai dawo kuma kun ji kiristoci suna miyagun maganganu a kan musulmi wannan wani ne ka kungu da wannan halayen fara da ka kungu a tsari yana magana da wai arewacin Najeriya za su sha wuya za mu yanke su mu hana su abinci mu hana su man fetur mu hana su makamai mu hana su komi za su sha wuya sai sun nemi su gudu su shiga Nijar su bar mana Najeriya mu kuma an ce wani musulmi ne a musulmin ƙarya ne ba musulmin jirgi ba ne wallahi ƙarya ma yake Allah shirye shi to sai muka shuru mu ji mai shugaban ƙasa zai ce game da wannan magana da kuma yayi ya kamata shugaban ƙasa ya yi magana abinda da kuma yayi din nan ra'ayinsa ne ba ra'ayin gwamnati tarayya ba ne a wurin gwamnati da kudancin ƙasa da arewacin ƙasa duka ɗaya ne da yammaci da gabaci duka ɗaya ne to sai shugaban ƙasa ya yi shuru bai ce komai ba wani babba a cikin gwamnati ya fito ya yi magana ya kare gwamnati a bar mai magana da ra'ayin shi ba wanda ya yi sun yi shuru duniya ne a ce ra'ayin shi gaban kusa kenan ra'ayin gwamnatin kenan to ku kumman da shi da bai ra'ayi irin na shi dukan su kariya suke wallahi Najeriya tana nan yadda take kuma ai ba arewacin Najeriya ne abin tausayi ba kullum sun Najeriya ne abin tausayi da gabaci lokacin da aka yi yakin aiki wancan kwanakin baya
wata yi jirage lokar amfanin gona zuwa gudanci suka yi tsaye kayan miya ya yanki awaki suka yanki tumaki suka yanki wake ya yanki nama ya yanki wani hali ne ba su shiga ba a tsarin hukwa ya daya sai mai kai naira 500 barkono wannan ɗan ƙananan ƙananan nan kwaya ɗaya naira 200 kuma ga shi Allah ya jabe su ba su ke jan miya ba barkono magana cewa za su yanke musu ana musu an yanke mana fetur amma dai a kawo musu yabo zai ma yanke miji da to da ake bamu kuma lalacewa dan mu da dukkan mu da lalacewa sanitocin mu har muke samu miya kuma da garu irin waɗannan wallahi dan mu da dukkan sanitoci sun zama kansu kawai su yi wakil da ba talakawa ba suna wakil da kansu ne kawai amma ka san wannan kamar ai ya kamata su yi magana gwamnati yanda su suka ja mana duk wannan musiba dan lokacin da ka zo zabi su suka bar wanda ya kamata su suka zabi wanda bai kamata ba har muka kawo halin da muka kawo to wasu bincike daga kogin Chadi yana nan a kwance a kasa sauran sa kasa sun ce ba su yi haka ba ya yi faɗi ya taho karkashin jihar Maiduguri gaba daya sai turtin ne ya shigo jihar Kogi ya shigo Yobe ya shigo Filato ya taho jihar Katsina ya fara ya nufi jihar Kogi yana na kwanja a ƙasa shekara 300 za a yi sai turtin mai kare ba a tono shi mana in ba mu da kuɗin tono shi a yi abin da Niger ta yi Niger sun samu fetur dan an wuce a gadar tsarin abin sai suka kira mutanen China cewa ga fetur an samu ku zo ku tono mana ku kafa mana rafanari a lissa sayar da mai in an sayar kuwa da kuɗin aikinku da makamanku da injinanku a biya ku a ƙarshe kuma mana injinin ku kuma idan ana nan fara aiki ana ci gaba da shafar mai ya har Katsina yanzu aka zancen da muke a Niger take sayan fetur ya har Yobe da Maiduguri sun yi rijista a jikin da su yi da su fetur za su dinga sayan fetur Kaduna ma da jiyar su dinga sayan fetur to ne kuma na mani gori kuma ƙarya ma suke yi wallahi ƙarya ma suke yi wancan fetur da ake magana na kuɗi da wani kuɗi aka da auduga da fata da sauran abubuwa wanda ana yake da shi da shi aka tono musa da kuma mula a karya da kuma mula mai musu gori ko zuwa su yi mana gori ba wani abin da haka ba mun da an yi magana sun yi shimu kamar ba mu da yan boko kuma suna nan na tsoro ta ne wallahi ku daina tsoro ku fito fili ku yi magana duk wanda ya tsaya musulunci kule ku ce ta ba shan ku yi ba masu tattar da kowa ya yi suna kai da mutu da shi kowa ya yi suna kai da mutu da shi amma na zo ne shi ba da manyan mu da kananan mu yanzu sarakuna suna ina manyan sarakunan mu na arewa suna ina ya kamata mu farka wallahi ya kamata mu farka amma alhamdulillah an fara farkawa an fara farkawa idan wannan kwamiti ya gama aikin sa in Allah ya zo za mu samu yin ba wani kazi ne da yake mana mu nuna ma mu mai mata tsare muna fata a jihar Korea da sai ya zo ni da tsakanin mu da Allah duk da dai kafirai suna ganin ko an yi zabe ma ba su ba zabe ake aiki ba ana nadi ne duk wani unta na kawanan da suke jefawa ba da su ake aiki ba sai kawai a dubawa ya kamata a ba an ba wa ne a kirkiri kuri kula ƙarya a ce ya ci ko ba haka ba to kai ƙarya ce kuma za ka cike kuma da ka in zaɓe ya zo mu za mu yi tsaɓe tsakanin mu da Allah in sha Allah za a yi gaskiyar farfesa ke ka ya yi rantsuwa tsakanin sa da Allah ya ta an samu kurakuri a zaɓe na baya amma 2015 in Allah ya yarda zai yi gaskiya zai rike a kan Allah ya ba da na takarar kasar mutane da yi kasar mutane albarka bayan Allah da suka saurari karatun sa Allah ya ba su ikon aiki da suka suka ji ya mutu ta ta hannun zuwa wani yau da yau salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu ان شاء الله ان شاء الله